Abin da ke faruwa dai shi ne, wato tun cikin wannan mako ne aka fara samun kashe-kashe, wato jifa-jifa da a wasu ƙauyuka da kuma sasin dabbobi, wato kamar bakin baki kenan ke yi a sassa daban-daban na ƙaramar hukumar bakin ladi. To amma tun shekaran jiya, wato abin da ya faru, lamarin da ya sa ya tsananta shi ne bayan su hukumar Fulani sun zargi al'ummar Bikom da sace waɗansu mutane tun da sun ce har yanzu dai ba su ga gawarwarsu ba. To a tun da shekaran jiya har zuwa yau abin ya tsananta sosai, inda bayanai ke cewa an kashe mutane da dama kuma an ƙone waɗansu ƙauyuka sosai a cikin yankin na Bakin Ladi. Yanzu da nake magana da kai, mutane ma da dama da na yi magana da su a sassan Bakin Ladi ɗin sun shaida min cewa suna jin harbe-harbe, sannan kuma ba ma hanyar fita ma saboda haka ba wanda ya san adadin waɗanda suka mutu.
Ana cewa rahotanni na cewa kamar suna kai harin ramuwar gayya ne, shin gaskiya ne wannan?
To a gaskiya yawancin waɗanda suke kira na za su ga kamar Fulani za su kira su ce an sace musu shanu, Idan za su kira su ce an kashe musu mutane, ko cikin makon nan su Biran ma sun yi bayani cewa an kashe musu mutane kusan 29 a bayanin da na samu. To kusan kullum za ka ji an kai wannan hari waɗannan su kai ramukan gayya. Amma na shekaran jiya zuwa yau gaskiya ina ganin kamar bisa ga bayanan da na samu an taɓe ba a samu irin wannan rikici ba.
To Zainab,
mutane sun mutu da yawa.
To Zainab, me ya haddasa wannan rikici tun farko ga mai sauraro ya fahimci menene asalin wannan rigima da ake yi?
To rigiman nan dai kamar yadda ka sani, rigima ce ta makiyaya da manoma a ce tun farko. A yadda dai muke samun bayani sai ka samu an kai wannan hari, amma dai har yanzu dai ina ga kamar ba a samu ainihin abin da yake faruwa ba ne, ko kuma an sani amma an zance ko an kasa magance shi, ko kuma su ma al'umman karan kansu ba su fahimci cewa ya kamata su yi zaman haƙuri da juna, ko kuma su ne fitan abin da zai fitar da su ba. Kowa za ka ji yana zargin ɗan uwansa da cewa a wani ya kashe ni, a wannan ya sace min shanu. To sai ka ga kullum abin yana ta ƙara tsamari. Kuma kamar yau ɗin na yi magana da su jami'an tsaro, duk da yake sun shaida min cewa sun tarzoman ta kwanta, amma har yanzu kafin ka kira ni ɗin nan kan kira na cewa suna cikin halin da ba sa ma iya fita, kuma suna cikin jin harbin bindiga.
Kakakin 'yan sandan jihar ya yi kira ga al'ummomin gabaki ɗaya da Biram da Fulani da cewar idan wani abu ya faru su ringa tuntuɓarsu da bayanai domin samu hanyar da za su yi. Akwai wani matakai da suke ɗauka ne domin ganin cewar an kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da rikici?
To babban matsalar ake samu a fahimta ta bisa ga yadda nake buɗa ga waɗannan al'ummomi, za ka ga yawancinsu ba su da ƙwarin gwiwan cewa idan abu ya faru jami'an tsaro za su gaggauta daƙile matsalar. Sai safe su ga yawancin mutane sai su cikin fushi sai a ɗauki doka a hannu. Ga abu ya faru kawai sai a fama ɗan uwa sai ka ga an samu matsala. To kowane da na yi magana da su a jiya ɗin, kowane gefe wato Biram da Fulani suna zargin jami'an tsaro da cewa ba sa ɗaukar matakai a kan lokacin da ya kamata su ɗauka. Sai bayan lamarin ya riga ya kai inda ya kai tukuna, sai ka ga su jami'an tsaro sun zo. Duk da yake su jami'an tsaro suka ce ba lalle ba ne a ce kowane ƙauye kowane lungu su suna nan, kamata ya yi su mutane su fahimci muhimmancin zaman lafiya, su zauna da junansu kafin a ce har a nemi taimakon jami'an tsaro. Kuma dai kamar yadda suka shafa bayani, kullum kowace sati sukan zauna da al'ummomi da suke rikici da juna su yi mitin su ba junansu haƙuri su zauna zaman lafiya.
To madalla, mun gode Zainab Babaji.
To na gode.
Kuke ƴan uwa na ku saurara, yau zan biya waka ce za mu yi ita akan hada kan Najeriya ni buri na mu sojuna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girma mu juna
Thank you.